dubban rayukan jama'a sun salwanta, dubban wasu sun rasa matsugunansu, yayin da aka yi hasarar dukiya ta miliyan naira a Najeriya, duk sanadiyar rashin tsaro, kuma har yanzu matsalar na ci gaba a wasu sassa na kasar, don da kokarin da ake yi na shawo kanta. Hakan ne yasa hukumomi da kungiyoyi ke tafaɗa shi wajen bayar da gudunmuwa neman mafita daga matsalolin. Yankin Arewa maso gabashin Najeriya shine ya fara tsunduma cikin wannan matsalar, kuma yanzu haka kungiyar matasa mai fafutukar raya yankin ta dukufa ga fafutukar bayar da gudunmuwa don ceto yankunan Arewa da matsalolin suka dabaibaice ko wadanda ke kusa da afkawa matsalolin, inda take samun tallafi daga asusun bayar da tallafi na duniya na GSAP da ke kasar Switzerland.
Sunana Adam Muhammad, kuma ni ne Deputy Executive Director na kungiyar North East Initiative for Development. Wato a Najeriya muna da sakaci, community muna da sakaci, gwamnati ma ta bangaren suna da sakaci. Kamar abubuwan da yake faruwa a North East, ya kamata ya tunzirar da gwamnati da kuma mutane da kuma traditional leader da kuma malaman na addini na wasu yankin, domin su ga sun dakale faruwan abin da ya faru a wani shiyan a nasu shiyan. Sai ga mutane sun sake jiki, babu wani abin da suke na ganin cewa an magance matsalolin da ake ciki. To shine muka zo da wannan project din domin mu tunzirar da community, mu tunzirar da malamai, mu tunzirar da gwamnati domin su tashi tsaye su ga cewa abubuwan da yake faruwa a North East ba samu abin nan din shi a nan yankin ba.
Shirin ya kunshi yin amfani da matasa, maza da mata, da sarakuna da malaman addini domin gina ɗabi'ar zaman lafiya cikin zukatan al'umma, wanda kuma suke ganin tunani ne mai kyau.
Sunana Muhammad Bashir Dauru, turakin Wurno, ina wakiltar sarkin Sudan na Wurno. Tsari yana kware insha Allah. Watan mu dai wanda anka tsaro shi, Allah ya sa a ci gaba da shi haka kuma a sa ayi nasara.
Mata sun ce su ne sahun gaba wajen samar da kowane irin ci gaba, don haka suna da gudunmuwa da za su bayar a cikin wannan shirin. A cewar wata mai fafutukar kyautata rayukan mata, Aisha Abdullahi,
yau ko a kididdiga da abin nan na duniya da aka ce idan mace tana da ilimi, tana da aikin yi, tana da abin sana'a yi, za ka ga cewa al'umma ta amfana. To wannan project din ya zo daidai da cewa da mata da matasa suke tafiya, da kuma da mata tafiya suke hannu da hannu, uwa ta gari ita take haifar da al'umma ta gari.
Jihar Sokoto da ke Arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin jihohin da shirin ke gudana, tare da haɗin gwiwar cibiyar bada tallafi ta Al-Yatim Charity, wanda aka shata zai gudana tsawon shekaru uku. Dukwaya ya matasan jihar suka ji da wannan shirin.
Sunana Musa Sambu. Yanayin da muke ciki yanzu matasa sosai sosai an bar mu baya ga zamantakewa mutane, ko matasa sun dauko su da biyu da ba daidai ba. To insha Allah wa'anga kungiyoyin da wa'anga organization din za su jawo mana hankali, mayar mana hankali ga cewa mu bi a kibla daidai.
Sunana Nura Aminu. Ko abu ne na kwarai ko ba na kwarai ba, za ka ga matasa sun yi yawa. To ire-iren wa'annan program za su dauke mu matasan hankali, ya zama ba su ma da time in da ya wani abu na shirme ko wani abu.
Matsalar rashin tsaro dai matsala ce wadda ta addabi kowa a Najeriya, abin da yasa jama'a ke maraba da duk wani yunkuri dake da zumar kawo zaman lafiya a cikin ƙasa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.